sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki miki kan wannan shirin a ranar Talata 21 ga watan Disamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
A jiya Litinin Rasha ta kuroshi jami'an diplomasiyyar Jamus biyu daga ƙasarta. An jinkirta yanke hukunci a shari'ar bayan nan da ake yi wa hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi. An kamo wani ɗan kasuwa ɗan asalin ƙasar Rasha a Switzerland aka tasa ƙiyarsa zuwa Amurka domin ya fuskanci tuhuma.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa Madrasar Limaman Musulunci ta kasashen yankin Sahel guda 11 ta gudanar da wani taron koli kan tsaro a Abuja.
To manyan maluma na addinin Musulunci akwai kwararru a bangarori da yawa kwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira.
To duk dai a kan batun tsaron a can ko yankin kudu maso gabashin Najeriya wasu ƴan bindiga ne ke cin karansu ba baka.
Zaman da muke annan cikin wannan jiha gaskiya muna cikin tsoro saboda ba mu da tsaro kuma na biyu kuma sun ce ƴan arewa na da ta haɗa lambar za su ƙalar da
haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin Rasha ta kori wasu jami'an diplomasiyyar Jamus biyu daga ƙasarta a matsayin ramuwar gayyar korar wasu jami'an diplomasiyyar Rasha guda biyu da Jamus ta yi a makon jiya da ya gabata daga ƙasarta. An fara sa'insa a tsakanin ƙasashen biyu ne lokacin da wata kotun Jamus ta faɗa a cikin makon jiya cewa Rasha ta ba da umarnin kashe wani tsohon mayakin sa-kan Chechnya Zelim Khan a birnin Berlin cikin shekara 2019. Wata kotun Jamus ce ta samu ɗan Rasha Vadim Krasakov da laifin aikata kisan. Sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai tana mai bayyana kisan a matsayin wani babban cin zarafi ga dokar Jamus da ɗiyaucin jamhuriyar tarayyar Jamus a zaman ƙasa mai 'yancin kanta. Bayan yanke hukuncin ne Rasha ta bayyana batun cewa da hannunta a cikin lamarin a matsayin wani shirme. An jinkirta yanke hukunci a shari'ar bayan nan da aka yi wa hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa ranar 27 ga wannan watan na Disamba kamar yadda wani jami'an shari'a mai masaniya game da tuhume-tuhumen da ake yi mata ya faɗa a jiya Litinin. Kotun da ke Naypyidaw babban birnin ƙasar ta ja ɗamarar yanke hukunci akan tuhume-tuhumen da ake yi wa Suu Kyi na mallakar rediyon Oba-Oba da wasu na'urorin satar bayanai a sauti. Mai shekaru 76 Ms. Suu Kyi tana fuskantar hukuncin ɗaurin da ba zai haura na shekara 3 ba da kuma na shekara 1 akan kowace tuhuma. Amma sai alkali da yake jagorantar shari'ar ya ɗage lokacin yanke hukuncin. Majiyar samun wannan bayani da ba ta son a faɗi sunanta saboda fargabar fuskantar hukuncin hukuma wadda ta yi magana da kamfanonin dillancin labarai ta ce alkalin bai faɗi wata hujjar ɗage yanke hukuncin ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin ne aka kawo ƙarshen shari'an Ghislaine Maxwell inda masu gabatar da ƙara suka ba da hujjar cewa Ghislaine ta samo 'yan mata sannan ta koya musu yadda za su riƙa gabatar da kansu domin attajiri Jeffrey Epstein ya riƙa yin baɗala da su. Amma lauyoyin da suke kare ta suka tsaya kai da fata cewa ba ta aikata laifi ba. Masu shigar da ƙara da masu kare wadda ake tuhuma sun yi muhawarar ƙarshe a makonni 4 da aka shafe ana yin shari'ar Maxwell mai shekaru 59 wadda tsohuwar abokiyar hulɗar Epstein ce. Ta musanta tuhumar da ake yi mata ta laifukan yin safarar 'yan mata domin yin baɗala da su da kuma aikata wasu manyan laifuka. Masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya sun ba da hujjar cewa samun ƴan mata da Maxwell ta yi ya bai wa Epstein damar keta haddinsu. Mataimakiyar mai shari'ar Amurka Alison Moore ta ce ba don rawar da Maxwell ta taka ba da attajiri Epstein bai samu kafar shafe shekaru yana fasikanci da ƴan matan ba.
To an zuma kadan Hanifar sake dawowa da labari amma kafin nan Majalisar Limaman Musulunci ta yankin Sahel a nahiyar Afirka wato Rabidatul Islam fi Bilad Sahel ta kammala muhimmin taron ta kan lamarin tsaro a babban tarayya Abuja tare da ganawa ta musamman da kungiyar Jibus. Nasir Al-Malika na dauke da wannan rahoton.
ونسأل الله تعالى أن يبارك ما تقومون به من جهد وما تبذلونه من خدمة لدين الله عز وجل.
شبه مجلس الدكتور أبو بكر والر daga Chadi da sakataren Tarakamisi Bazzaz daga Algeria sun cira wa izala hula dan yadda take yin amfani da wa'azi bude makarantu da koyar da aqidar musulunci daga koyarwar magabata.
Ana utabi min chat utabi wa ara ba'd al-wujuh abra shashatikum manarat qanat manara وهي بلغة حوسة وأنا في بيئة تفهم هذه اللغة جيدا.
أكن جابورورين رابي دا تسهل سنونا متكر فرنشيكي غلابارين أيكين جين جامعة ميسونا السلام تجيبيوز كي أهدي جاجار جيغاوا باقي كفا من ينكفا بلا بارو نوا أزنتر وا منارة تي بي دا منارة ريدو.
هذا المكتب يرحب ترحيبا حارا بسعادة رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل لوفيس
da yake maraba da bakin shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalo da shugaban majalisar malamai Dr. Ibrahim Jalo Jalingo ya wakilta ya ce da irin wannan tattaunawa za a rika gano bakin zanen rigakafin fitina tun kafin ta girma.
Saboda wakilan wannan league din ko wakilan wannan rabida din akwai kwararru, akwai manya-manyan maluma na addinin musulunci, akwai kwararru a bangarori da yawa, kwararru a bangarorin tsaro da sauransu, domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da abin nan al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can Algeria ka gangaro Mali wa uba yanzu Libya sa'annan mu nan abin nan kasashen kudancin Sahara ga Mali ga Niger ga Burkina Faso ga mu nan Nigeria har Chadi ba za ka kubutar da su ba za ka fitar da su ba tun da Boko Haram duk ba daga abin nan nan tafkin Chadi da Cameroon. To saboda haka dole wannan babu shakka link ne da hada kwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idanta da yawa kuma ko da jawabin da suka yi anan duk da kamar da kai bani da harshen larabci suka yi babu shakka mun sani yawancin yan waduka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa.
Najeriya ta yi fama da fitinar ta'addancin ƴan Boko Haram da kamfake da sunan addini tun 2009 amma sukan yi kisan gilla ga waɗanda ba su yi musu laifin komai ba. Yanzu kuma ga sabuwar fitina da ke tinkarowa ta ƙabilanci da addinin musulunci ya haramta. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Malika haɗin da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An kamo wani ɗan kasuwa ɗan asalin ƙasar Rasha a Switzerland haka ta sakiyarsa zuwa Amurka domin ya fuskanci tuhuma kan laifin amfani da ɓoyayyen bayani a cinikin hannayen jari a cewar ma'aikatar shari'ar Switzerland. Vladislav Kushin, wanda aka ba da rahoton ya mallaki kamfanin yada labarai da bayar da kariyar yanar gizo mai suna M13 da ke da alaka da fadar shugaban Rasha ta Kremlin. Ana zarginsa da shiga cikin wata aika-aika ta ƙasa da ƙasa ta sayan wasu bayanan da ba a sanar ga jama'a ba, waɗanda aka sato daga hanyar sadarwa ta kwamfutar Amurka tsakanin watan Janairun 2018 zuwa Satumban 2020 bisa ga rahoton ma'aikatar shari'a ta Amurka. A cewar shafin yanar gizo na kamfanin, gwamnatin shugaban tarayyar Rasha ta yi amfani da kayayyakinsa. Gwamnatin tarayyar Rasha, ma'aikatun tarayya da kuma sassa hukumar zartarwa na jihohi, kamfanonin kasuwanci da kungiyoyin jama'a duk sun yi amfani da kayayyakin nasa. Daya daga cikin hannun jarin da Closhin ya sayar yayin amfani da bayanan cikin gidan shine Tesla, a cewar ma'aikatar sashen shari'ar. Bayan da gwamnatin Biden da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar tarayyar Amurka suka gabatar da fannin yaki da dumamar yanayi na kudurin dokar inganta al'amura ko Build Back Better BBB, 'yan rajin kare muhalli a Amurka da ma duniya baki daya sun yi ta bayyana farin cikin su da wannan kuduri ya samu zama doka da shirin kashe dala biliyan 555 kan makamashi mai tsafta da sauran matakan kare muhalli sun zama mafiya gawurta a tarihi. Kuma wannan na tafe da alkawarin cewa Amurka za ta jagoranci duniya wajen amfani da makamashi mai tsafta. Sai kawai a ranar Lahadi aka raba ta da wannan matsayi ga dukkan alamu, bayan da Senator Joe Manchin dan jam'iyyar Democrat mai wakiltar West Virginia ya sanar cewa ba zai goyi bayan wannan kudirin dokan ba. Tun da ma can Manchin ya bayyana cewa shi fa bai yadda da wasu daga cikin abubuwan da wannan kudirin ya kunsa ba, to amma an yi tattaunawa tsakaninsa da sauran takwarorinsa 'yan Democrat da kuma shugaba Biden cikin 'yan kwanakin nan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rashin tsaro ya sake addaba jihohin yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda a jiha Anambra 'yan bindiga suka halaka wasu 'yan tsirarin tare da cigabar tayar da zaune tsaye, kamar yadda wakilinmu na yankin Naji Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
Ana ci gaba da zaman zulumi musamman a jihohin Imo da Anambra sakamakon yawaitar harharen 'yan bindiga kan jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar. Harharen da ake zargin 'yan kungiyar nan ta IPOB da ke fafutukar ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da kaiwa kuma rayuka da dama sun sarwanta, tare da kone wasu ofisoshi na 'yan sanda, inda bayanai suka tabbatar da babu tsaro. Wani dan yankin da ke da suna Dick Saroni ya ce,
"Actually, the killing and kidnapping in this country is not something one should be happy of."
Yana cewa ne dangane da tashi-tashin hankulan da ke faruwa a yankinmu ba abin jin daɗi ba ne. Muna samun rahotanni na kashe-kashe da sace mutane domin garkuwa da su a yankin namu. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki domin kobawa teburin tattaunawa da 'yan kungiyar da ke fafutukar kafa kasar Biafra domin neman maslaha.
Dialogue, then they should end this issue, then the federal government should mediate.
Haka kuma bata canza zane ba a jihar Anambra, inda wasu 'yan bindiga suke bindige wasu 'yan tsirani waɗanda har yanzu ba a kai ga gane su ba. Al'ummomin da abin ya shafa dai na ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga.
Zaman da muke anan cikin wannan jiha, gaskiya muna cikin tsoro saboda ba mu da tsaro, kuma na biyu kuma sun ce 'yan arewa na jihar Anambra za su kalli da su. Ba mu da jami'an tsaro a jihar Anambra kwata-kwata, wallahi ko da lana za su cika kan
to sai dai kuma shugabannin na kungiyoyin arewacin Najeriya da ma 'yan Nijar da ke gudanar da harkokin su na yau da kullum a jihar ta Anambra na ci gaba da nuna alhinin su.
Sunana Salisu Abubakar, ni ne sakataren 'yan Nijar mazauna Anambra State. Mutanen mu suna zaune bakin wani shago ne inda suke kasuwanci. 'Yan bindiga da muke tsammani 'yan kungiyar IPOB ne su ne suka zo suka same su a wurin, suka kwantar da su, suka halbe su daga nan wurin. Dawa mutum uku ne, mutum biyu dai su ne suka cika guda na asibiti.
Ni Sa'idu Hassan, jami'an na 'yan Nijar mazauna na Agwatabe. Gaskiya magana muna cikin fargaba ko don lokaci. An sassace wasu watannin baya, to yanzu kuma an koma na biya ana kashewa. Tunda muke to ga ma hukumomi su sa mana hannu saboda mu abun gaskiya ya riga ta kashe mu.
Bane dai sun nuna cewar waɗannan harhare da kashe-kashe duka ana zargin 'yan kungiyar nan ta IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya. Musaccina Anzo Nwachukwu shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOB.
Samu IPOB had no hand in that killing.
Yana cewa ne waɗannan zarge-zarge da ake ma kungiyar ta IPOC duka hare-haren da ake kaiwa ba kungiyar ta IPOC bace. Rundunar ƴan sandan Najeriya ita ce take kula da rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a, ta ce a tsaye take domin tabbatar da tsaro. DSP Okechukwu Akanga shine mai magana da yawurin zanar ƴan sandan jihar Anambra. Yana cewa ne kawo yanzu rundunar ƴan sandan jihar Anambra ba ta da irin wannan labarin, amma dai mun shaida cewa an samu rigingimu a nan da can tare da tashi-tashin hankula a sassa daban-daban na jihar Anambra, amma kuma a tsaye muke domin tabbatar da kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan miroci 19:31:69 sai kuma kilo har 230 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com dan sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Ita jam'iyyar da danta nan kamar rumbu ne, ka dai hadin ka zuba baka isa ka ce ka san kwayarsa ba, sai ka inda ko kwashi ka sai ka bona ciki, amma ba wanda zai ce jam'iyyar ta ce ko ta wani da wani ce kurin ba zuwa wani, su abin da suke yi kenan.
Kai kace za ka tsaya takara, ba wanda ya hana ka cewa ka je ka sai form, ba wanda ya hana ka ka dawo da form, ba wanda ya hana ka ka zo ka yi screening, ba wanda ya hana ka
ko duk wannan nayi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Wayewace ne lawa tsohon gwamnatin jihar Kano Kabiru Gaye ya taka ne a cikin rikitin jam'iyyar APC da ke faruwa a yanzu nan. Ko me yasa ya canza sheka ya tashi daga wurin malam shekaru ya koma wurin malam Ganduje ne? Sannan kuma da wannan likita da APC take fama ya za ta kaya a zabubukan masu zuwa na shekarar 2023? Wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a yau a cigaban muhawarar da muke saro tsakanin Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma Honorable Zakaria Ibrahim Salina, wato kuma wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya shirya mana.
Alhaji Ahmadu, wannan magana ta Kabiru Gaye baka ce mun komai ba game da abin da zargin da ya fito daga bodai ko dai magoya bayan ku ko kuma ku da kanku ma cewa ya dauki sirrin ku ya kai ma gwamnati?
A ai mun dauki sirrin ba, ya ne faɗa abin da ya faɗa.
Ai mun mun da ya shiga taro
yau wacin da yake taron mu, ai dama idan an zo wannan taro ai agenda da yake ko biyu in an faɗi ka shikenan gurin wanda zo agenda za zo. Saboda abin da ya sa abin da ya tsinta zai faɗa iya abin da ya samu kenan ko ba da faɗo na magana. Domin mu a saka da karbuta suka rubuta da kansu da sanuwa kai cewa a kai wa jam'iyya takarda abubuwan da yake a Kano ba sa jin daɗin sa, ba a yin komai da su ba san komai ba. Kuma gaskiya suka faɗa
da wannan kace na ce da kuke ce ya kuke ganin makomar APC ne a Kano idan aka tafi aka.
To na farko dai ba abin da yake tabbata ga daga da kai adalci da gaskiya duk mutumin da ya kasance ba zai gaskiya ba.
Ma'ana ina tambayar ka cewa makomar APC a zaben 2020
shi ne ke zan kai ga gurin, zan kai ga gurin, wato shi adalci da kamar ta gaskiya shi ke tabbatar da nasara. Kuma ita nasara ba a samu cikin sauki, adalci shi ne za ka yi shi ka samu nasara. Ita jam'iyya ta san abin da take yi, jam'iyya uwar kowa ce, ta kowa ce jam'iyya, ba ta bace ba ta zaka sarriya bace ba, ta mu sai gaba kida a tamin nan kowa iya da haƙƙin cikin ta. Yayin da zan danne wani kare harina sarriya haƙƙin sa wannan haƙƙin sa ne in hana abu da yake ya cancanta na zalunce shi na zalunci kan jami'a. Su kuma idan suka zo suka ce abin da yake haƙƙin mu ne, sun san right mu ne, suka danne mana sun zalunce mu, sun zalunce jami'a. Abin da yake musu bayanta shine mu a matsayin mu da yan jami'a mafi sauki ko mafi abin nan na farko haɗin kai, na biyu su yi haƙuri da abin da suke ganin cewa in ba shi ba za su tsira ba, don su abin da suke hage abin da tsira kawai suke nema ba wai abin da za su tsira ba. Domin duk mutumin da yake ne abin da zai tsira ba zai yi abin da suka yi ba, ko su da ba zai ba kuma lokaci zai yi duk wani abin da yake yi lokaci zai wanda gaskiya za a fito ita tilas ko wanda suka ba su
honorable zakar sarina wasu suna ganin cewa fazancen nan fa da ake yi ma gwagwan nan zance ne akan sakarar gwamna wanda zai ganji gaji ganduje sai kuma waɗannan mutanen da suke ganin suna kan wasu kujeru suna so ko dai su zarce ko kuma dai a yi wani yanayi wanda ba zai saba bukatar su ba kun yi la'akari da wannan tunda ku dama ku ne shugabannin jam'iyya domin ganin cewa watakila ba a tsinci kai a irin wannan yanayin ba dan adidai al'amura har a cinkari 2003 tsintsiya madauri kida
wato ina son tabbata maka ba mu wato ba wai zama muka yi kawai muka shantake ba daga wannan lokacin da wayannan mutane suka fullo da wayannan yan rigimar su mun ga mun yadda cewa dama dole wayannan abubuwa din da suka rage magana ce ta zaɓuɓɓuka gaskiya ne wanda suke tumowa na 2023 kuma mun yadda yadda jam'iyyar APC ta bunƙasa babu yadda za ka yi dole sai ka sami irin wayannan rigingimu abinda kawai za mu yi shine mu a matsayinmu na shugabanni mu tsaya mu kamanta adalci mu jawo kowa ya zama namu wayannan
mutane
abinda Allah shi jagora ne kuma abinda mutane suke so ina so in tabbatar maka shine abinda shi kadin islam yake so mu kuma godiya da zamu yi wa Allah a matsayin mu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa mun yi wa kowa adalci daidai gwargwado amma a siyasa akwai wato abubuwa ko rayuwa ma ta dan adam duk wanda baka yi daidai ba shi abinda zai dauka shine ka zalunce shi baka san sani kamar yanzu abinda Alhaji Ahmadu yake magana akan maganar local government nan batta cewa an cire kaninsa wanda kuma ya kamata igani cewa kafin a cire kaninsa wani aka cire aka sa shi don an cire kaninsa yau gobe ko ta ewa shi za a sa amma ina son tabbatar muku da cewa ma'ana ce al'umma mushi ne na al'umma ya kamata ka gane
so suka gaya muku
so sai ma
ba ta saka ce ba ta sani
ya sani cewa kowace local government tana da caucus dinta ita kuma caucus tana da har na mazabu wannan abubuwan da suka tantauna za su je su tantauna a matsayin local government su tantauna a matsayin mazaba abinda suka kawo
amma akwai
zargin abinda ake
tafiya amma akwai zargin kuma da ake akan ku
cewa
gabancin cewa su caucus din da kuke magana na local government kuma na ward kamar kuke haska musu fitila cewa ga abin da ya kamata a yi me zaka ce
ya zaka ce ku mun haska musu fitila ina son gaya maka lokacin da aka yi zabe na kansuloli in na ce maka a guda 484 in na ce maka mai girma gwamna bai san guda 30 ya gasu ce wannan ba wallahi bai san 30 daga ciki
wato ba
kana daga ina suka to daga local government daga mazabu ne suka zauna suka tabbatar da wayannan mutane da aka tawo local government kuma local government ta zauna ta tabbatar da wayannan mutane inda a ce mai girma gwamna ko shi shugaban jam'iyya ne za su dauki biro su rubuta wallahi da yawa daga cikin wayannan ciyamomi din ko daga cikin wayannan kansulolin ba lalle su zo wannan abun ba amma tunda yake al'umma ne suka zabo su suka ce ko ga wanda muke so izo yi tsaya zabe ba yanda za ka yi dole ne
wato lalle da
fitar da su amma ina son ga muku
wato kamar da nilan sa muku aka kenan kuka sauke Idris Zago
ba tilas ka ko ne su a kan kansu ne ina ruwa mu da magana
amma ba zama ai wannan magana
shi ne ya kawo
Alhaji Ahmadu Harun Zago
na'am
Kano tana da matsayi na siyasa shekaru a zuwaro yawanci ana ganin cewa idan abubuwa sun faru a Kano yana zama fitila walau na dadi a fagen siyasar Najeriya walau na dadi ko rashin dadi akalla a yankin arewacin Najeriya ba kwa tsoron wannan jan dagar da kuke yi fa sama irin jihohi makwabta kamar su Jigawa Kaduna da makamantansu misali
wato wannan abin ya wuce din da ke tamani tayi magana al'umma kai dan jarida ne da kuma dan jarida kowa ya dauki kutun magana sai kiwa kowanne gari kowanne unguwar ke garin nan yaje ya ji ra'ayin mutane akan abin akan shugabancin su in karbabe ne
daya kenan su da kansu sai baka babu wani ba su da kansu in ka tambaye su tsakanin su da Allah wanda za su mutu su koma ga kabari sun san mutanen garin nan ba su san su sun sani
wannan
ya yi fisi
wannan a matsayin ka
har ɗan garin ma
a matsayin ka wanda kai ka sala
abu na biyu ba
abu da ba za ka yi ba amma ka yi wa
al'umma ba al'umma ba mu ta
gana ta gaskiya
ita al'umma ba amurka ta da karfi musamman Kano su abin da suke so kamar kayan gado ne wanne ya gada sai da ka umba wannan ba zai yi ba
to yanzu wannan haram ne
ai ne akwai tunda ba haram bane to ai kaga mu ma da muke wani haram
to ya za ku yi ku tafi wani kango kuma ku je ku ga
kaidan siyasa
da ba sai ku ga filin zaɗe ba ku falla ki wannan wannan ba ku da ku
ita da siyasa ita da siyasa
ai ne tana wajen hukumar yan sanda tana wajen shugabanni
ba zai
turo daga national tana wajen
shi ba zai gane tunda kango abin da ba zai gane ba tunda a gurin har ma ana ganin yan sanda da jira kuriya shi ba zai gane ba
wannan yan
sanda ba zai akwai social media kowa haska cewa ga dan sanda da kuriya yana jefawa
wanda
zai
gane ba
ga gaishe kuma malamai to muna da sauran shiri daya da ya rage mana na wannan muhawara da kuma Allah ya kai mu rana a cewa zamu kawo muku shi mu kammala muhawara shi shirin mai zuwa zai yi tambaya shin likicin APC na Kano zai shafi makwabtanta irin sojojin jigawa Katsina da sauransu da ma na arewacin Najeriya baki daya kuma shi wannan likicin na APC a Kano zai bude wa jam'iyyar PDP kofar ta zo ta kwace daga mamaki a Kano a zabe mai zuwa sai mun gan ku a rana a cikin Allah kai mu a madadin su baki namu Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma Honorable Zakari Ibrahim Salina da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari ni ne Ali Basu kun sa kuta a Washington huta lafiya
madalla to masu rarrun mu idan ku biyo mu a shirin mu na hantsi nan da awa 1 da rabi zamu kawo muku shirin ƴan ƙasa da hukuma
mai saurare kamar yadda ka sani shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da ƴancin al'umma
layir ta 2015 sai da na shekara 1 da wata 2 babu albashi babu kosisi
daga lokacin da aka yada maganar nan bai kai kwana 3 ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja to ya zauna a Yola
baya ga haka shirin ƴan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar talatar kowanne mako na bin diddigin hakoki tsakanin gwamnati da hukumominta
magana da kudin mu ana biyan wasu ga mu mun yanke shi daga yau
shirin kan ma tabo batun yanci da haƙƙin ɗan gudun hijira
shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mana da yaro da turan tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba
a ci gaba da sauraron shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace talata
yabido haƙƙin sai ya tattara
to sai aka sance da mu a shirin hantsi kamar yadda na ce nan da sa'a 1 da rabi donon ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
an ji cewa a jiya litinin Rasha ta kori wasu jami'an diplomasiyyar Jamus biyu daga kasarta a matsayin ramuwar gayyar korar wasu jami'an diplomasiyyar Rashar su biyu da Jamus ta yi a makon jiya daga kasarta an jinkirta yanke hukunci a shari'ar baya-bayan nan da ake yi wa hanbarariyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa ranar 27 ga wannan wata na Disamba kamar yadda wani jami'in shari'a mai masaniya game da tuhume-tuhumen da aka yi mata ya faɗa jiya Litinin.
To madalla a gaishe ki masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma to domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin Hanifa Isa ta ne gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustapha Trek ni Sarfil Hashin kuma da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai ku kasance da mu na jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.